sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A yau Juma'a, 1 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China. Yau Juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya. Bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular Romawa. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallon ƙololuwar yaduwar cutar coronavirus, kuma adadin masu harbuwa da ita rabuwa yake.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar Niger sun ƙauracewa gidajensu sakamakon harin 'yan bandiga. Ga abin da wani basarake a jihar ke cewa,
suna bala'in kashe mutane in sun zo ai sukan yi harbi ne. Yanzu maganan da nake gaya ma jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki, sun kashe mutum hudu wurin, sun kwashe kusan mutum tara nan a nan Galadima Kogo district.
Muna tafa da ƙarin bayani bayan kashi na farko na labaran duniya. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Abdulsalam Nasiri, tsohon shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, inda ya yi bayani game da cutar coronavirus da kuma mace-macen da aka yi kwanan nan a jihar Kano. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin da ɗan gari da kuma karatun Alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China. A lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi a fadar White House a jiya Alhamis, shi me yake bashi ƙwarin gwiwar cewa rahoton na da sahihanci, sai shugaba Trump ya ce ba a yarda na yi bayani kan wannan al'amari ba. Sai dai Trump ya ce akwai misalai da dama, amma ba wai an fayyace bayanan sirrin ba ne. Yana mai cewa za a tsaya a ga inda rana za ta faɗi. Yayin kuma da aka tambaye shi shin zai nemi a yi bincike a cibiyar gudanar da bincike kan ƙwayoyin cututtuka da ke Wuhan, sai shugaba Trump ya ce a halin da ake ciki, China ba ta nuna wata alama ta yin rufa-rufa ba, amma ya san cewa mai yiwuwa China ta gaza daƙile yaduwar cutar ne ko kuma da gangan ta bari cutar ta yadu. Gabanin a yi hakan, ofishin Daraktan Tattara Bayanan Sirri a Amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya ce hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar sun yi ittifaƙin cewa cutar ta COVID-19 ba bil'adama ba ne ya ƙirƙire ta. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa hukumomin na bincike kan bayanan sirri domin tantance ko cutar daga dabbobi ta samo asali ko kuma bisa wani kuskure ne da ya auku a ɗakin gudanar da binciken na Wuhan. Rahotanni daga Afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar ta coronavirus. Kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga kasashen da ke kudu da hamadar Sahara suke da mafi karancin adadin masu dauke da cutar a duk faɗin duniya. Sai dai duk da hakan, daraktan hukumar lafiya ta WHO mai kula da yankin nahiyar Afirka, Dr. Mashidiso Moeti, ta ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
In terms of the situation in Africa, we are continuing to see an increase.
Ta ce dangane da abin da ya shafi Afirka, muna ganin ƙarin masu dauke da cutar. Sannan mun fi damuwa da kasashen da ke yankin yammacin Afirka, inda ake ganin ƙarin mutanen da ke harbuwa da ita idan aka kwatanta da sauran ƙasashen da ke nahiyar. Sai dai daraktan ta ce wani abun farin ciki shine har yanzu akwai wasu ƙasashe da cutar ta COVID-19 bata bulla ba a nahiyar. Kodayake ƙasashe ne ƙanana kamar Namibia, Mauritania da kuma Seychelles, domin a cewar ta sun ɗauki matakan da suka dace tun lokacin da cutar ta fara bazuwa a duniya, matakin da ta ce yayi wa ƙasashen rana. Yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a ranar 3 ga watan Mayu, masu fafutuka na gargaɗin cewa annobar coronavirus da ke addabar duniya ta sa wasu gwamnatoci a sassan duniya suna take haƙƙoƙin 'yan jarida yayin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu, har da ma ƙasashen da ake ganin suna da daɗaɗɗen tsarin demokuraɗiyya. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, wato Reporters Without Borders, ta saka Koriya ta Arewa a sahun karshe wajen kare haƙƙin 'yan jarida a duniya. Wannan kuma shine shekara ta hudu a jere da ƙasar ke tsayawa a wannan matsayi. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa bata rawaito samun ɓullar cutar ta coronavirus a ƙasar ba, ikirarin da masana kimiyya ke nuna shakku a kai. A cewar Rebecca Vincent ta ƙungiyar ta Reporters Without Borders, barkewar annobar ta sa an ga ƙarin tauye walwalar 'yan jarida. Ta ce wasu daga cikin ƙasashen da dama waɗanda suka jima suna take 'yancin 'yan jarida da ke ƙoƙarin tsage gaskiya sun ƙara ƙami wajen aikata hakan, musamman kan 'yan jaridar da ke ƙoƙarin fitar da rahoto kan abin da ke faruwa a ƙasashensu, inda har akan ɗauki mataki na martani a kansu.
Kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar, bari mu leƙa jihar Neja a Najeriya. Mazauna wasu sassan jihar sun ce har yanzu 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankunan ƙananan hukumomin Rafi da Shiruru. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da 40 da al'ummominsu sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ce suna samun barazana ta kisa da yi ma matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu, kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda Basara ke ni a yankin Jibrin Abdullahi Alawa ya yi ƙarin bayani.
Suna bala'in kashe mutane in sun zo ai sukan yi harbi ne. Yanzu maganan da nike gaya ma jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara nan a nan Galadiman Kogo district.
Shima dai Zagi David mataimakin shugaban wata kungiyar matasan 'yan kabilar Gwari ne da ya fito daga karamar hukumar Shiroro ga abin da yake cewa.
Galadiman Kogo Jikuba manta Jiko da shisun kauyukan da an gama kashe mutanenmu. Wannan abun ba a yin ta mata da dare kuma da rana da safe kullun kisa mutanen mu ake.
A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki da ke wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tserewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan Shiruru da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Alhaji Umma Kolo shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa ga abin da yake cewa akan wannan matsala.
Yawancin manoman mu yanzu suke kauyuka wa'annan 'yan ta'adda sun bi su har gida sun koro su, to abin na ta mana da hankali gaba daya. Shi yasa muke so mu amfani da wannan dama mu kira da babban murya ga gwamnatin tarayya, ya kamata a ta'a san mai da hankali haka wajen neman samun zaman lafiya.
Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya kokarin ta wajen shawo kan matsalar, amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar ba su bayanai, kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar Neja Alhaji Adamu Usman ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Duk abin da za a yi sai mutane su fara information da suke da su su ba mu wanda zai taimaka mana shi da muke kira.
To ita ma dai gwamnatin jihar Neja ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar, kamar yadda gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
Mutane suke wannan abu an lallaɓa su, an lallaɓa su, an bi su a hankali. Wasu jihohin ma har sun ba su tallafi saboda su je su yi sana'a, amma ya zama na banza. Saboda haka yanzu gwamnati za ta ɗauki mataki a matsayinta na gwamnati sai abin da ya dace. Da ni da gwamnan Sokoto da Kebbi da Katsina da Sanfara da Kaduna inda abin ya shafa za mu magana mu ga wani mataki za mu zauna.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Lalo da ci gaban labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallon ƙololuwar yaduwar cutar coronavirus, kuma adadin masu harbuwa da ita raguwa yake yi. A babban jawabin da ya yi na farko a jiya Alhamis tun bayan da ya warke daga cutar ta COVID-19, Johnson ya ce a mako mai zuwa zai sanar da tsare-tsaren yadda ƙasar za ta tafiyar da harkokinta na yau da kullum da kuma yadda za a ciyar da tattalin arzikin ƙasar gaba. da dai cutar ta coronavirus ta halaka kusan mutum 27,000, kana wasu 172,500 sun kamu da ita a kasar ta Burtaniya. Johnson ya kuma nuna kwarin gwiwar cewa za a samu nasara a kokarin da masana kimiyya a Jami'ar Oxford ke yi tare da haɗin gwiwar wani kamfanin haɗa magunguna a kasar da ake kira AstraZeneca wajen neman makarin wannan cuta. Tadadai da dama daga cikin kasashen yankin nahiyar Turai suka fara maido da harkokin yau da kullum tare da yin takatsantsan, yayin da wasu ke shirin aiwatar da hakan nan da wasu kwanaki masu zuwa. A gefe guda kuma, Prime Minister kasar Michael Mishustin ya sanar da cewa ya kamu da cutar ta coronavirus a jiya Alhamis, kuma tunda har an maye gurbinsa da mataimakinsa Andrei Belousov har sai zuwa lokacin da zai kammala zaman killacewar da aka mai. Yau Juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya, bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular Romawa, yayin da karnuka suka shuɗe bikin na ranar ma'aikata da ake kira Medi, kan bada ma'ana daban-daban ga al'ummomin duniya. A ƙarni na 18 akan kalli bikin ne ta fuskoki biyu, wato ta fuskar marabtar lokacin bazara da kuma ranar ma'aikata, wadda masu ra'ayin kwaminisanci da na gurguzuwa Amurka suka ɗabbaka domin tuna wani yajin ma'aikata da ya faru a shekarar 1886 a birnin Chicago, wanda ya jirkice ko matar zoma har ya kai ga asarar rayuka da dama. A nahiyar Turai dai, duk da dishewar ɗoki da jama'a kan nuna kan bikin da kuma annobar coronavirus, akwai 'yan kware-kware bukukuwa da aka shirya za a yi a sassan nahiyar. A nan Amurka kuwa an soke bukukuwa da dama da wasanni da ake a titunan unguwanni da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye sanadiyar cutar coronavirus.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo batun annobar coronavirus da kasashen duniya ke fama da ita. Rahotanni daga cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Najeriya da ake kira NCDC a takaice ta ce an samu ƙarin mutane 204 da suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar. A wata hira da abokiyar aiki na Hadiza Kyari ta yi da Dr. Abdulsalam Nasiri, tsohon shugaban cibiyar ta NCDC kuma ɗaya daga cikin manyan likitocin da suka jagoranci gwagwarmayar dakile cutar Ebola a nahiyar Afirka, yayi bayani akan cutar da kuma abin da ake ciki game da binciken mace-macen jihar Kano. Ga tambayar da ta fara yi masa.
To doctor, kana daga cikin jerin manyan likitoci da suka jagoranci yaki da annobar Ebola a nahiyar Afirka. Idan aka kwatanta ta da wannan annobar ta COVID-19, me ya babbanta sani?
Lalle, akwai bambanci tsakanin annobar Ebola da wannan annobar. Na farko ta hanyar yaduwa. Ita Ebola ba ta yaduwa ta iska kamar wannan annobar. Kuma ita Ebola tana da wuraren da take bazuwa kasashen Afirka.
A matsayinka na likita, me kake tsammani ya janyo mace-macen mutane da yawa a Kano? Shin ka yadda da gwamnati da ta ce mutuwar sanadiyar cututtuka ne kamar su sankarau, ciwon siga, zazzaɓin cizon sauro da dai ire-iren cututtuka haka din ne, ko kuma dai sakamakon cutar COVID-19 ne?
A halin da muke ciki yanzu, ba za mu iya mu tabbatar da me ke jawo wa'annan mace-macen da ake ta ganowa a Kano ba sai mun yi bincike, kuma a ƙarshen bincike mu za mu bayyana wa gwamnati don su yarda da abin da ke jawo cutar mace-macen.
To ka san dai ana ganin cewa saboda rashin wuraren gudanar da gwaje-gwaje na gano coronavirus, ba za a samu cikakken rahoton adadin waɗanda suka mutu sakamakon kwayar cutar ba. Ka yarda?
Na yarda. Lalle sai mun ƙarfafa masana'antar da gwaje-gwaje wanda za su iya nuna mana yadda cutar ta bazu a ƙasar Kano. Saboda haka yanzu haka lalle sai dai mu yi hakuri. Ba shakka rashin ƙwararrun masana'antar gwaje-gwaje ya jawo mana rashin gano yawan yaduwar wannan cutar a jihar Kano. Amma halin da muke ciki yanzu malama ta kokari mu ƙarfafa wanda suke a ƙasa, kuma mu ƙaro wasu don su zo mu iya gwada mutane da yawa da mu gane suwa suka kamu da cutar.
Gwamnatin jihar Kano ta ce gwamnatin tarayya bata samar da kayan aiki ba, ganin cewa wajen gwaji ɗaya ne a Abuja. Kana ganin wannan shine dalilin hauhawar cutar?
Rashin wajen gwaji ba zai zama dalilin hauhawar cutar ba, amma yana iya ya jawo rashin ganewa da abin illar da cutar ke yi wa kasar Kano.
Kare san cewa kuma mutanen mu na gida sun saba da zumunci na yau da kullum, kuma al'adunmu ma ya buƙaci yin hakan. Saboda haka tsarin yin nesa-nesa da juna wani baƙon abu ne ga mutanenmu. Menene haɗarinsa?
Rashin yin nesa-nesa da juna a halin da muke ciki babban hatsari ne, domin yaɗuwar cutar baya faruwa sai ana kusa da juna. Ana irin zumuncin nan na da, dole ne yanzu a ji shawarwari a kwatanta yadda za a fara yin nesa da juna. Na biyu a kan wannan shine, wannan shawarwarin da aka bayar, matakan da aka ce a ɗauka domin a hana yaɗuwar wannan cutar a cikin jama'armu, ba wannan karan aka fara ta ba tun zamanin Abu Ali ibn Sina, wanda ke shine uban likitanci na zamani. Aka kirkiro wannan, kuma duk yanda ake yanzu duk suna cikin aikin musulunci.
To a ganinka, shin an fi ganin ƙarin mutuwar a cikin tsoffi ne ko kuma dai cikin matasa?
A yadda na ce, halin da muke ciki yanzu ba za mu iya mu tabbatar suwa suka fi mutuwa ba sai mun yi wannan bincike, amma duk dai hotunan da muka fara gani da alamun cewa manya-manyan mutane musu suka fi mutuwa.
To a matsayinka na wanda ya aiki da wannan hukumar ta NCDC, a yanzu haka da ake ta ƙara samun yawaitar mace-mace a jihar Kano wanda ba iya gano dalilin ba, me kake ganin ya kamata mahukunta su yi?
Abin da ya kamata a yi domin a gano dalilin yaɗuwar wannan cutar a ƙasar Kano yadda take yanzu shine a ƙarfafa masana'antun da za su gano dalilan yaɗuwar cutar, da kuma a taimaka wa jihar Kano domin a ƙarfafa ayyukan rigakafi, kuma neman magunguna yadda za a taimaki wanda suka kamu da cutar domin a rayuwarsu.
To a gaida Hadiza Kyari da ta yi wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu yi sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Nigeria da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar Lere da ke gabashin jihar Kaduna. Takin algaitar masarautar Leren Zazzau ta jihar Kaduna kenan, da ke arewa maso gabashin jihar, wadda take kunshe da gundumomi 9 da wasu ƙauyuka da dama a ƙarƙashinta. Yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma musulunta ne. Lerere kalma ce ta Fulatanci da take nufin mazauni dindindin. Malam Muhammad Dabu Titi, wanda ba Fulatanin Wuntu ne daga ƙasar Bauchi, ya kafa wannan gari a shekarar 1808. Ismail Umar shine dan Isan Lere.
Wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulani Wunti suna ƙarƙashin shi sarkin Lere na farko Muhammad Dabu Titi. Bawan Allah ne wanda yake basaraki. Sun fito ne daga wani yanki na ƙasar Mali, wani lokacin tana daular Songhai. Sai to tunda an ce daina yawo in yi sarauta, to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu. To asalin samun Leren kenan.
Tun bayan da aka kirkiri masarautar Lere a ƙarƙashin lardin Zazzau, masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu. A lissafi Lere tana da sarakuna 19 banda sarki Abubakar Garba Muhammad na biyu, wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na 20. Ana yi wa garin take da Leren Zazzau ta yamma da Bauchi, wanda ke da wasu muhimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin.
Ita Leranmu na Leranzo farkon kafawanta ta kafu ne da yaƙi. Mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu. Suna aji dawakai nagartattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fagen yaƙi dole sai an saurara musu. So suna yaƙi kuma suna noma da kiwo. Shi kirarin da ake wa sarkin Lere mai hana noman gasa, saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba. Akwai shi jika Muhammadu Dabo Tite din, ana ce mashi Muhammadu dan kaka, wanda shi ne ya zo daga baya ya kafa ita garin Lere na yanzu.
Duk wata masarautar kasar Hausa tana da wasu muhimman abubuwan tarihi da take tinkaho da su, waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita. Ko danne irin kayan tarihi ne masarautar Lere yake takama da su?
Babban abun da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a Lere, tambura. Su tambura nan da kake gani na Lere ana wa sarki kirari da mai tambura 12 a cikin kasashen da aka ba tuta. Shi tutar Shehu Usmanu suna da tambura 12 waɗanda ba su samu tutar Shehu Usmanu ba, kamar wanda aka suka samu Basel States kamar irin su Lere din, duk ba wanda suke da tambura 12 sai Lere. Tambura ana buga dama in za a je yaƙi ne ana buga tambura, in kuma ana wani shagulgulan sallah ana buga tambura, idan za a aure da ɗiyar sarki ana buga tambura, in aka naɗa sarki ana buga tambura. To a wani lokacin ne wayannan lokutan ne kawai zaka ji ana buga tambari a Lere, in ba wani lokaci ba hali zaka ji an buga, sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama shi ne sarki zai ba da umarni ya ce a buga tambura. Ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso.
Baya ga tambura, Lere tana da ƙarin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tinkaho da su, wato dutsen Fanwasa da kuma tafkin Fantaki.
Ita wannan Fantaki din wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki, tana yamma da kogin Lere kuma tana gabas da garin Lere, tsakanin kogi da kuma garin. Zaman mutanen Lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki din wajen kiwo da noma. Ana kama kifi a wajen, wato ana yin su. Duk shekara aka yi wannan bikin kama kifi a wannan tafki din. To kusan shekara 45 da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan Allah. Sanadiyan ya sa kifin a bakin sa, yana kamawa yana sa a baki, sai kifin ta shige masa makogoro. Akai a cire aka kasa, ya jawo sanadiyan ajalinsa, sai aka daina yin wannan bikin kama kifi din. A lokacin da ake wannan, ita wannan tafki tana da tarihi sosai, kasancewar mutanen Lere sun zo sun same ta ne a wannan wurin. Lokacin da suka zo suna neman garin da su zauna, sun yawo kusan shekara 3 bayan Ningawa sun kai hari a tsohon garin Lere da ke a yanzu gabas da garin Samunaka. Suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin Lere din, suka zo suka same wannan tafki din a wurin. Sun sha'awa sosai da wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfane su sosai da zamansu a wajen. Shi sa suka zauna a wajen gacin da suka yi kaura a shekarun 1870. Shi dutsen Fanwasa yana gabas da ita wannan tafkin, kuma gabas da kogin Lere din. A tsakaninta da garin Lere kamar kilomita 3. Da mutanen Lere suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin, kuma suka yi fita lokacin da suka yi fita su je su yi kamar training na harbin kibiya da sauransu a wani dutsen.
Lere dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi, waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan akan tafkin nan na Fantaki. Kowane irin ƙalubale mutanen yankin ke fama da shi a halin yanzu? Ga Malam Nasiru Umar, sarkin dawakin Lere.
To gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wanda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin Fantaki. Tafkin Fantaki yana da dogon tarihi a Lere kamar da kuka ji a baya, kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri. Da an dogara da shi kan maganan noma, kiwo da kuma su, wanda yana da matukan tarihi a sha'anin Lere. So yanzu wannan abu duk yayi kasa, ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a Fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a yi a gyara wurin a fadada shi a karfafa shi ya zama to yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuda za a gyara wurin don tarihi ya zama to mana wani wuri ne yawan bude ido wanda gwamnati za ta iya samun makudaden shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin lere
to kowane mataki hukumar da lamarin ya shafa za ta dauka akan wannan kalubale
a yanzu dai gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duba duk su dam da suke da matsaloli kuma a cikin kasafin kuɗi na 2020 mun sa kuɗi mai yawa wanda za mu duba wayannan dam wanda ya kamata a gyara za a gyara su in Allah ya yarda wannan dam din za a gyara shi
Injiniya Marcus Anga, Daraktan Albarkatun Ruwa na Jihar Kaduna. Tumarala, da wannan tambari na masarautar Lere muka zo ƙarshen shirin. Wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen Hausa na murar Amurka da gidajen rediyon Vision FM. A ƙarshen tsarinmu na kawance da juna. Amaladin Sani Ahmad Lere wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike Sadusa Abubakar Zaki tare da taimakawar Abdulsalam Musa suka tace mana sautin sai kuma jagoran shirin Yakubu Lere Muslim Muhammad Yusuf da na gabatar da ke muku fatan alkhairi
To madalla Vision FM Nigeria mun gode Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan.
Ismina na Firdausi Ishaq min Tahfizul Qur'an fi Islamic Academy. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور
تو مادلا ينزو كما قاتا قيتت اللاباران دونيا
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi a fadar White House a jiya Alhamis Rotanni daga Afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsawaran matakan daƙile da cutar ta coronavirus. Kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga ƙasashen da ke kudu da hamada Sahara suke da mafi ƙarancin adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya. Yau Juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya. Bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular Romawa.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Sidi da ya hada shirin da kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi sai an jima
Bonjour, au micro Idrissa.